الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا شابكي قوات رمضان هجر منذ الله صلى الله عليه وآله وسلم دق مكة زوى مدينة دبو ديارة تريه دودة ثلاثين دا ترى واندي زوى بي قوات انشدى دبو بي دا شاتكت منا نن أشكين آية تريد بيو. نعم، سورة البقرة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة حتى يقولا فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.
الله سبحانه وتعالى يجب أن يبين لنا أتكم وانا آية تدري دبيو سورة البقرة أبن يهودا واسك مي قربي دشي باين سنوات إيدا لتتفن الله قدابيو سنوات إيدا التورا وشتي بشارة دزوان النبي القرآني سنة سنوات إيدا القرآني وانا يديد أبن دا التورا تفتا قمد زوان منزان الله صلى الله عليه وسلم sai suka maye gurbin sa dabin tsafatsafe na abinda shedanu suke karantawa game da mulkin Annabi Sulaiman ko suke bi game da mulkin Annabi Sulaiman. Mun yi bayani jiya akan wane ne Annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, sannan mun kawo maganganun malamai guda shida dangane ga abin da ake nufi da matatul shayatin ala mulki Sulaiman. Sannan mun kawo sabanin malamai guda biyar dangane ga fassara kalmomin da muka tsaya a kansu. Allah ta'ala ya ce wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman, sun bi abinda shaidanu suke karantawa ko suke bi game da mulkin annabi Sulaiman. Mun yi bayani jiya akan yaya mulkin annabi Sulaiman yake da abubuwan mamaki da mu'ujizoji da karamomi da istoshi wanda suka zo a cikin suratul namli game da annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, da inda aka abinci sonayensa a gurare 17 a cikin surori 7. Wa ma kafara Sulaimanu, Allah ta'ala ya ce annabi Sulaimanu bai kafirta ba, saboda bai yi sihiri ba, bai tsafi ba. Walakinna shayatina kafaru, sai dai shaidanu su ne suka kafirta ta hanyar yin sihiri. Yu'allimuna an-nasa as-sihra, suna koyawa mutane sihiri. Wannan ya nuna shaidanu su ne malaman mutane a babin sihiri, kuma ɗalibai ne na shaidanu masu koyan sihiri. Kuma wannan ya nuna sihiri dole sai an haɗa da shaidanu, da kuma ake samun ilimin sihiri da yadda za a yi shi. Wa ma unzila alal malakaini, da kuma abin da aka saukar akan mala'iku guda biyu, bi Babila, a yankin ƙasar Babila, Haruta wa Marut. Mala'ikun guda biyu su ne Haruta da Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin, ba za su koyawa wani ba su biyun nan, hatta ya ƙula, har sai sun ce wa wanda za su koyawa ɗin, innama nahnu fitnatun, lalle haƙiƙa mu jarabawa ce. Fala takfur, kada ka kafurta ta hanyar yin sihiri da kuma koyar da sihiri. Fa yata'allamuna minhuma, sai su koya daga waɗannan mala'iku guda biyu, ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi, abinda suke rabawa tsakanin miji da matarsa. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin, su ba masu iya cutar da kowa bane bihi da wannan tsafi da sihiri, illa bi iznillah, face da iznin Allah subhanahu wa ta'ala, al-iznil kauni, kaddara kenan. Wa yata'allamuna, suna koya ma yadurruhum, abinda zai cutar da su, wala yanfa'uhum, ba zai amfane su ba a duniya ko a lahira. Walaqad alimu, haqiqa sun sani, lamanishtarahu, ga wanda ya musanya tsafi, ma lahu fil akhirati min khalaq, ba shi da kowane irin rabo a lahira. Wanda ya ɗauka sana'ar tsafi, ya musanya ilimin addini da ilimin tsafi, to haƙiƙa ba shi da rabo a lahira, su sun san da wannan dokar. Wala bi'sa ma sharabu bihi anfusahum, kuma lalle tunda abinda suka musanya kansu da shi na koyan tsafi da koyar da shi da yinsa. Law kanu ya'lamun, da sun san abinda zai faru a lahira, da ba su koyi tsafi sun mai da shi sana'a ba. To mun fassara wannan, amma mun tsaya a inda dambarwan malamai ta ƙare, shi ne wajen ma unzila alal malakaini, abin da aka saukar a kan mala'iku guda biyu, bi Babila, Haruta wa Marut. A yankin Babila mala'ikun su ne Haruta wa Marut. Mun ce a nan an samu maganganu har guda biyar na malaman tafsiri waɗanda suka faɗa dangane ga waɗannan mala'iku guda biyu da ake magana a kansu. Jiya mun kawo ƙissa wanda aka kawo su ta hanyoyi guda huɗu da ruwayoyi tili. Wasu hanyoyin in an bi su ɗaya bayan ɗaya suna cikewa ga Abdullahi ɗan Umar. Wasu ruwayoyin an bi su ɗaya bayan ɗaya suna cikewa ga Abdullahi ɗan Abba. wasu ruwayoyin idan an bi su ɗaya bayan ɗaya suna tikiya zuwa ga Ka'abul Ahbar, wasu ruwayoyin ma an rafa'a su, ma'ana an ɗaga su an jingina su ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Abinda bincike bayan an zagaya an zagayo an bi ruwayoyin nan diddigin su ɗaya bayan ɗaya, an tabbatar cewa dukkan ruwayar da aka dangana wa annabi game da kissar Haruta da Marut, wannan kissoshi duk ba su inganta ba. Don haka an yi fakin ɗinsu a cikin sharar tarihi, ba za a jingina su ga annabi ba. Sannan na biyu, akwai ruwayoyin da aka jingina wa Abdullahi ɗan Umar, akwai waɗanda aka jingina wa Abdullahi ɗan Abbas, akwai waɗanda aka jingina wa Ka'abul Ahbar. Waɗannan ruwayoyi idan ma sun tabbata sun cike ga waɗannan sahabbai, to abinda aka yadda da shi cewa sun naƙalto ne daga Isra'ila, ba wai sun ji su ne daga annabi ba, daga Isra'ila suka naƙalto, ko sun ji ana faɗa ne su ma suka faɗa. To da haka ba su da ingancin da za su fassara wannan guri ko a karɓe su a matsayin tafsiri na Alƙur'ani. Kuma dama ahlul kitab suna ruwaito kistoshi waɗanda za ka ga suna taɓa martabar annabawa ko suna taɓa martabar mala'iku. Irin waɗannan ruwayoyin an gansu mafi yawansu za ka ga ba su da tushe, ba su da toshiya ta inganci, da haka ake watsi da su. Muna samun irin waɗannan a tafsirai da yawa, kamar kissar annabi Sulaiman, kamar kissar annabi Dauda da aka ce ya ga matar wani daga cikin komandojinsa tana wanka, ya ji yana son ta, ya tura komandan ya shiga sahun gaba don a kashe shi a aure sa. Kaga wannan abu da kamata a dangana annabi wannan shiriri san da wannan shirɓacin ba. Ko annabi Sulaimanu a ce ya shagala da kallon fareti har rana ta faɗi bai sallah ba, sai a nemi rujuha alai fa tafiqa mishamdu suqi wal anaq, a jingina wannan ruwayar anan. Haka shi ma annabi Dauda sai a nemi ina haza a fi lahu tis'un wa tis'una na'ja wa liya na'jatun wahida fa qala akfilniha wa azzani fil khitab, sai a nemi karkashin wannan aya sai a goya wannan kissa mara inganci. To suna nan tili akan annabi Adam ma cikin suratul A'raf sun kawo kissa irin wannan, suka jingina masa cewa yana haihuwa ƴaƴa suna mutuwa, sai da shedan ya zo yace in ka haifi da ka sa masa Abdul Haris, wanda hakan kuma yana nufin shirka. Ana kawo wannan kissa a ce ba shirka bace ta fita musulunci. Irin wannan duk shiriri ta ne wato na Banu Isra'il. Don haka in muka ɗauki malamai biyu, kashin farko malaman da suka wurgar da waɗannan ruwayoyi suna nan da yawa, suka ce sam ba za a fassara wannan guri da waɗannan ruwayoyi na cewa ainihin wata rana Abdullahi ɗan Umar ya fito sai yake tambayan ɗansa ko almajirinsa, kaga tauraruwan Zahara ta leƙo? Yace na ganta. Sai ya la'ance ta, sai yace ya gafarta malam, me tauraruwa ce za a la'ance ta, ba halitta ce daga cikin halittun Allah ba? Sai yace kai baka san kissar ta ba, asalinta wata kyakkyawar mace ce wacce ta yaudari waɗannan mutane, su kuma kissar su sun ce me yasa ƴan Adam suke sabawa Allah. Haka ce ai dan kuma ba ku da ɗabi'a irin tasu ne na sha'awa, shi yasa kuke ganin laifinsu. Suka ce to su da za a sa musu sha'awa irin ta mutane, a saukar da su duniya da ba za su yi sabo ba. To shine aka sa musu, aka ce su zabo mala'iku biyu, suka zabo Haruta da Marut, aka sa musu sha'awa aka sauke su a yankin Iraki. Shine suna wa mutane hukunci, wata kyakkyawar mace ta zo, kowa ya biya kyasa ta yana son ta, ya boye wa ɗan uwansa, da ta dawo suka neme ta da fasikanci, ta kiyarda, ta ce sai sun koya mata ismullahil a'azam, wanda suke amfani da shi suke hawa sama, sannan za ta yarda. Suka koya mata shine ta furfurfur ta tashi, tana tashi sai da ciye sama, sai aka dunkule ta, aka cure ta, aka mulmule ta, aka lailaye ta, aka maskinta, aka maida ita dutse, aka maida ita tauraruwa, shine ake hango ta. Wannan kaga yafi kama da tatsuniya, da haka wannan ba shi da inganci. Wannan sune kashi na farko na malaman da suka yi watsi da waɗannan ruwayoyi. Kashi na biyu, waɗanda suka karɓi waɗannan ruwayoyi kuma suka inganta su, kuma suka mayi musu suka kawo dalilan da ke nuna hakan zai iya faruwa domin goyi ba a siffar mala'ikun ne suka yi safan ba sun yi ne bayan an maida su mutane to wannan shi ma mazhabin mun ce mun yi watsi da waɗannan mazhabobi guda biyu mazhaba ta uku sune waɗanda suka ce ai ba ma magana ake akan mala'iku ba akan wannan aya ana magana ne akan wasu ƙabilu guda biyu daga cikin aljanu waɗannan ƙabilun su ake kira Haruta da Maruta don haka ba ma mutane ba ne ba kuma mala'iku ba ne aljanu ne ma ƙabila ce daga cikin aljanu da aka badali ne na da aka ce shayatin walakin na shayatin kafaru yu'allimuna nasa sihir sai aka ce wa ma unzila alal malakaini bi babila Haruta wa Marut to Haruta da Marutan nan daga cikin wancan bangaren na aljanu suke kuma ƙabilu ne shi ne kauli na uku kauli na hudu suka ce a'a ba aljanu bane Haruta da Maruta din nan sarakuna ne guda biyu waɗanda suke da ilimi na sihiri suke kuma koyawa mutane sihiri an kira su malakai ne saboda dama idan mutum yana da daraja a tsakanin mutane a da akan kira shi wani kamar mala'ika kamar yadda matan da suka ga Annabi Yusufu cikin kyau suka ce ma haza bashara in haza illa malakun karim suka ka wannan na hudu kuma suka ce a'a wannan kissa wato su Haruta da Marut kun ji ne ko dai mala'iku ne ko mutane ne ko aljanu ne abinda waɗannan suka tafi sai mutane na biyar waɗanda su ne ƙaulin da ya furin jaye shine wanda suka ce waccan kissa duka wacce ta tike zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama dama ba ta da isnadi mai inganci haka wacce ta tike ga Abdullahi dan Umar da Abdullahi dan Abbas da Ka'ab bin Ahbar duk an yi watsi da ingancin su abinda kawai aka dauka shine a dauki zahirin ayar nan yadda Allah ya kawo ta cewa ma din nan tana nufin allazi ba ma ce da ma'anan nafi ba tana nufin allazi sannan malakainin nan yana nufin mala'iku na Allah to in ka karanta aya yadda take haka babu inda ka dangana wa mala'ika sako ko laifi abinda ya faru Allah ta'ala ya turo mala'iku guda biyu su zo domin su tantance wa mutane bambanci tsakanin tsafi da mu'jiza saboda matsafa idan suka burin kasa suna ta yin abun mamaki suna daukan hankalin mutane suna burka mutane sai jama'a su fara gangara musu cewa ko ma annabawa ne ko ma wasu ne ko abin da suke yin wata karama ce ko wani matsayi ne suke da shi to wannan yasa sai mutane suke ba su wannan daraja to ya za a warware wannan kaga dole sai an kawo wanda ya san bambanci tsakanin mu'jiza da tsafi yayin mutane bayani mu'jiza daga Allah take tsafi kuma daga ƴan dabaru ne na matsafa kuma Allah yakan jarabci bayinsa da irin wannan ya saukar da wani abu a ce a koyi sihiri dan a bambance bainal mu'jizati wa bainal sihiri ba dan aje ai bainal mar'i wa zawjihi ba shi yasa in zaka koya za su ce maka mun koya maka sihiri ne ba dan ka je kai sihiri ba don ka san sihirin yadda za ka iya tantance bambanci tsakanin mu'jiza da sihiri amfanin koyarwar kenan kamar yadda waɗanda suka fara imani da Annabi Musa bayan Banu Isra'ila su waye matsafa ne da suka ga sun yi tsafi Annabi Musa ya nuna mu'jiza sai ce ma ji'itum bihi sihir innallaha sayubtiluhu innallaha la yuslihu amalal mufsidin Annabi Musa ya ce ai wannan sihiri ne kuma Allah zai bata shi Allah baya gyara aikin masu barna da suka zubar da sandunan su duk su ma suka zama mucizai kamar yadda sanda Annabi Musa ta zama mucizi kaga anan jahili ba zai gane bambanci tsakanin mu'jiza Annabi Musa mai jefar da sanda ta zama mucijiya da kuma matsafa da suka jefar da sandan su ta zama muciji ba nasu ya zama muciji a babin mu'jiza nasu ya zama muciji a babin tsafi to ya za a gane bambanci sai Allah ya ce Annabi Musa la takhaf kaka ji tsoro ka jefar da sandan ka za ta cinye duka kayan tsafin farki asa da ya jefar da sandarsa, sandar nan ta annabi Musa ta bi waɗannan sanduna da suka koma maciji ta cinye su tas, ta koma sanda ba tare da ta ƙara tsawo ba, ba tare da ta ƙara ƙiba ba. Ina abubuwan da ta cinye suka shiga? Sun shige cikin sanda annabi Musa, kuma sanda annabi Musa ba ta ƙara tsawo don ta cinye sanduna ba, bata kuma ƙara ƙiba ba. Wannan ya sa masu sihiri suka faɗi suka yi sujada, wa ulqiya saharatu sajidin. Me yasa masu sihiri suka faɗi suka yi sujada? Saboda sun san na annabi Musa ba sihiri ba ne. Fa ulqiya saharatu sajidin, qalu amanna bi rabbil alamin, rabbi Musa wa Harun. Qala amantu lahu qabla an azina lakum, yanzu kwa yadda da shi tun ban ba ku izini ba. Sun ga tsiyar Fir'auna, wa zai nemi izinin ka dan zai yi imani da Allah? Kun ga anan sanin su ga sihiri ya taimaka musu. Sanin su ga sihiri ya taimaka musu wajen tantance bambanci tsakaninsa da mai da mu'jiza. Da haka suka ce wannan shine hikimar da ta sa Allah ya saukar da waɗannan mala'iku domin su koyawa mutane sihiri ba don su sihiri ba, sai don su bambance tsakaninsa da mu'jiza. Da haka suna nan a babinsu na mala'iku, ba su yi saɓo ba, ba su yi laifi ba, ba su yi komai ba, sun dai koyar da abin da Allah ya sa su koyar ne domin jama'a su san sharri ba don su yi sharri ba. Wani yana cewa ta'allamtu sharra la lisharri walakin litawqihi wa man lam ya'rif alkhayra min alsharri yaqa' fihi. Yace na koyi sharri ba dan ne sharri ba, sai dan na san sharri in kare kaina daga gare shi. Wanda bai san bambanci tsakanin sharri da alkhairi ba, zai iya fadawa cikin sharri ya dauka a cikin alheri yake. Kuma akwai sahabin da shi ma yace kanan nasu yas'aluna rasulallahi anil khairi wa kuntu as'aluhu an sharri makhafata an aqa'a fihi. Mutane suna tambayan manzon Allah alkhairi ya gaya musu domin su aikata, yace ni ina tambayar sa sharri ya sanar da ni meye sharri dan na san shi kan na fada cikin sa, makhafata an yudrikani ko makhafata an aqa'a fihi, don kada sharri ya same ni. Yace kunna fi jahiliyatin wa sharr فجاءنا الله بهذا الخير وهل بعد هذا الخير من شر. يا رسول الله da muna cikin jahiliya da sharri, sai Allah ya zo mana da alheri, to bayan wannan alherin za a ƙara samun sharri? Yace kware za a samu, za a sake samun alheri? Yace za a samu, amma akwai dan duhu duhu a cikin sa. Shine dogon hadisin nan na Huzaifah ibn al-Yaman. Kun ga anan wannan yayi daidai da wannan kissa na cewa ba tsafi akai ba. Kuma kuka duba kissar yaro da sarki ya tura shi ya je ya koyo tsafi, bayan matsafin ya tsufa, sai ya samu sarkin ya ce, ya kai wannan sarki, ni nake maka tsafi kake gudanar da mulki, kuma gashi shekaru sun same ni, ba zan iya ci gaba, ina tsoron kan na mutu asirinka ya tono, ka samo wani yaro mai zaka'i in koya masa tsafi, in na mutu sai ya ci gaba da yi maka tsafi kai kuma ka ci gaba da mulki. Aka bincika ƴaƴan talakawa, aka samo yaro mai zaka'i mai hikima, aka tura shi wajen matsafi. Yaro kullun yana zuwa koyon tsafi. Rannan sai ya gamu da malami akan hanya yana wa'azi, sai yaro ya ji wannan wa'azin ma yana da mahimmanci a saurara a ji, ya dinga jin wa'azi, sai ya daina zuwa wajen tsafin ko ya makara da ya je da wuri ba. In ya je sai mai tsafin ya dake shi ya ce me yasa ya makara, in ya je gida ma a dake shi a ce bai dawo da wuri ba. Sai gaya malamin ya ce, gafarta malam, ni ina tsayawa in ji wa'azinka, kuma iyayena suna tura ni ne in koyo tsafi. Sai ya ce, to abinda za ka yi daga yau, idan ka baro gida aka tambaye ka ina ka tafi, ka ce ka tafi wajen mai tsafi, sannan kuma ka zo wajen mai tsafi ya ce me yasa ka makara, ka ce a gida aka tare ni. Da haka yaro ya ta jin wa'azi, yana koyon tsafi yana jin wa'azi, yana koyon tsafi yana jin wa'azi. Tunda yaro ne ba shi da ilimin da zai tantance tsakanin ilimi da kuma tsafi. Sai ran nan zaki ko wata dabba mai ban tsoro ta keto cikin gari ana ta gudu, ga zaki nan ana ta gudu, sai yaron ya ki gudu ya tsaya, sai ya ɗauko dutse ya ce, ya Allah, yau zan nake so ka tantance min tsakanin tsafin nan da kuma malamin nan wake kan gaskiya. Allah, idan abin da malamin nan yake koyarwa shi ka fi so fiye da tsafi, idan na jefi dabban nan ta mutu kowa ya wuce. Yaro ya ɗauko tsakuwa ya yi bismillah yana jefawa, tsakuwan nan tana samun wannan dabba sai ta faɗi ta mutu. Sai jama'a kowa ya zo, ha ga yaro mai albarka, aka zagaye yaro ana shafa shi. To ba yaro shi ke nan ba da ka zo ka ce ba ka da lafiya da ya maka addu'a sai ka warke? Nan da nan sai labari ya taba zuwa a gari, wani yaro ya bayyana yana warkar da marasa lafiya. Sai labari ya je ma wannan sarki, sai ce a gayyato yaron. A gayyato shi ya ce, kai ba kai na tura ka koyo tsafi ba, kuma ka kware, maimakon ka zo kai min bayani shi ne kaje kake warkar da mutane? Yaro ya ce, a'a, ni ba na warkar da kowa, Allah ne yake warkar da su, kuma wannan abun ba tsafi ba ne. Sai ce, to, za ka ci duka, za ka yi bayanin wanda ya koya ma. Dama kuma shi malamin ya gaya mai cewa, to, kai yaro al'amarinka fa yanzu ya burin kasa, kuma za ka gamu da jarabawa. In ka gamu da jarabawa, kaka kuskura ka nuna ni, kaka ce ni na koya ma. Amma yaro ne da ya ci duka, ya ci wahala, sai ya bayyana malami. Aka kamo malamin, kodayake kafin nan akwai wani daga cikin 'yan fadar sarkin wanda baya gani, sai ya samu labari cewa yaro yana ba da magani. Ya zo ya ce wa yaro, ga dukiya nan na zo maka da ita, ni matsala ta ba na gani, in ka warkar da ni duka dukiyan nan na baka ita. Yaro ya ce, ni ba na warkar da kowa, Allah ne yake warkar da mutane, idan ka yi imani da shi in roƙe shi ya warkar da kai. Ya ce, to, na yi imani da Allah. Ya yi kalmar shahada, yaro ya roƙi Allah, sai ba fadan sarkin nan ya warke. To, daga nan labarin ya ishe ma sarki, da ya zo fada ya san wannan ba fadan makaho ne, sai ga idonsa ya buɗe. Sai ya ce masa, ya na ga idonka ya buɗe? Sai ya ce, wani yaro ne. Ya ce, na yi imani da Allah, da na yi imani da Allah shine idona ya buɗe. To, shine ya ce, sai ka faɗi inda yaron yake. Da ya ci duka sai nuna yaron, shi maran da ya ci duka sai nuna malamin. Shi ne aka musu su uku. Sai ya ce ma wannan ba fadan nasa, ka dawo addini na, ka bar addinin yaro. Ya ce wa malamin, kai ma ashe kai kake bata min al'umma, ka dawo addini na ko in sa a yanka ku da zarto a tsaye. Suka ce, sai dai a yanka su. Aka tsaye da su, aka kawo zarto, aka sa a tsakiyar kansu, duk aka raba su biyu. Sai yaron ya rage ya ce, to, kai yaro, ka ga na kashe waɗannan, kai ka dawo ka bi ni, ko kuma kai ma in halaka ka. Yaro ya ce, ni ba zan dawo in bi ka ba. Sai ya kirawo wasu fadawansa ya ce, ku tafi da yaron nan sai kun hau jirgin ruwa, kun je tsakiya, ku tambaye shi, in ya dawo zai bi ni, ku dawo min da shi, in bai dawo ba ku tura shi ya mutu. Aka ɗauki yaro a jirgin ruwa, sai da aka je tsakiya, sai yaro ya addu'a ya ce, Allahumma kfinihim bima shi'ita, duk wanda kake tsoro a duniya zai cuce ka, kai masa wannan wurudin, za ka ga abin da zai faru. Allahumma kfinihim bima shi'ita. Sai sa a cikin hisnul muslim, cikin addu'a da ake neman tsari ga wanda ya cuce ka, yafi ƙarfinka, sai kai masa wannan wurudin, Allahumma kfinihim bima shi'ita. Yaro ya wannan addu'a, saboda haka sai jirgin ruwa ya tuntsire, duk wanda suke cikin jirgin suka mutu, yaron ne kadai bai mutu ba, ya taka ruwa yadda kake taka ƙasa, ya dawo fadar sarki. Ya ce, ina waɗanda na haɗa ka da su? Ya ce, Allah ya isan min da su. Sai ya ce, da wasu ku kuma ku zo, ku tafi da shi ƙololuwan dutse, sai kun je can sama ku tambaye shi, idan ya dawo ku kyale shi, in bai dawo ba ku hankaɗo shi. Aka kama yaro aka hau ƙololuwan dutse, sai ya sake wannan addu'a, Allahumma kfinihim bima shi'ita. Sai dutse ya girgiza, duk wanda ke kan dutsen suka faɗo suka mutu, yaron ne kadai bai faɗo ya mutu ba. ya sake dawowa wurin sarki. Ka dawo ina mutanen? Yace Allah ya gama da su. Sai yace sarki, na ga kamar kana ta gaggawar ka kashe ni, to ba za ka iya kashe ni ba sai ka tara mutanen garin nan duk an yi shela sun haɗu washi daya, sai ka daure ni. In ka daure ni a cikin wannan kurmina na, ka dauko kibiya daya ka sa ta a cikin baka, ka ce bismi rabbil gulam, in ka harbe ni zan mutu. Amma in baka yi haka ba, ba za ka iya kashe ni ba. Sarki yasa aka yi shela, kowa ya zo ana neman sa a fada, aka cika makil, ba a san me zai faru ba, amma an san labari dai cewa akwai wani abu da ke faruwa tsakaninsu da wani yaro, ana jira a ga wa zai nasara. Shikenan aka zo aka daure yaro. Sarki bai san yaro ya masa wayo bane, domin jama'a su san ba wanda ya sai kashe shi sai da izinin Allah. Dan haka yazo yayin saitin sa da kibiya, duk jama'ar gari na je, yace bismi rabbil gulam, da sunan Allah mahalicin wannan yaro zan harbe shi. Yana harbin yaro ko kibiya sai ta take masa. Kafin dan kankanin lokaci yaro ya rasu, sai jama'a suka shiga labari da tattaunawa. Sarkin nan ya ce shi Allah ne, amma ya kasa kashe yaro sai da yace da sunan Allah da ya halicci yaron, sannan ya iya kashe shi. Wannan ya nuna mana abinda yaron nan yake kai shine gaskiya, don haka mu ma duk mun yi imani da Rabbul Gulam. Amanna bi Rabbil Gulam, amanna bi Rabbil Gulam. Sai aka zo aka ce ranka ya dade, abinda kake tsoro ya faru. Ba dai ba ka so mutanen gari su gane ba, to sun gane, kowa ya yi imani. Sai ce ai ba zai yi ba, duk a kona garin a je a yi rami manya-manya, a zuba wuta a ciki, a gayyato mutane a tambaye su, wanda yace yana kan addinin yaro to a halaka shi, a tura shi ciki ya kone, ko a ce ya fada da kansa ya kone. Aka zo da mutane sai a tambaye ka addinin sarki matsafi ko addinin yaro mai tauhidi. In ka zaba addinin yaro mai tauhidi, sai a jefa ka wuta sai ka kone. Ana cikin haka, sai ga wata mata da jaririnta ta taho, tana zuwa. Aka tambaye ta addinin yaro da tauhidi ko addinin sarki da kafi, tace addinin yaro da tauhidi. Aka ce to bismillah, ga wata tace kike fada. Da ta tafi, sai take kallon fuskar jaririnta, take jin tausayin sa, ko dai ta fasa ne saboda tausayin jariri da uwa take yi. Sai yaron ya magana yace isdiri ya ummi fa innaka ala alhaq, ki yi hakuri baba, akan gaskiya kike. Taje ta fada ciki. Wannan ya nuna ashe tsafi a wancan lokacin ya shahara. Sai idan tauhidi da ilimin annabta ya bayyana, ake gane bambanci tsakanin tsafi. Da haka wannan ita ce kissa da muka, shine mawkifinmu a kan wannan kissa ta wato Harutu wa Marut. Don haka kenan a wannan tafsiri da muka yi ya nuna matsin nan, bi ma'ana allazi wa ma unzila, ai wallazi unzila alal malakaini, abinda aka saukar akan mala'iku, bi babila, a yankin babila. Haruta wa Maruta kenan sunan mala'iku ne, ba sunan aljanu bane, ba sunan mutane bane, ba sunan sarakuna bane. Wannan shine kauli rajihin da mafi yawan malaman sunna suka tafi akai. Wa ma yu'allimani min ahadin, ba za su koya ma wani ba, hatta ya kula, sai sun ce masa inna ma nahnu fitnatun, mu jarabawa ce. Kuma dama Allah ya saba jarabtar bayinsa. Misali, inna Allaha mubtaliikum bi naharin faman shariba minhu falaysa minni wa man lam yut'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan bi yadihi fa sharibu minhu illa qalilan minhum. Allah yace musu a Isar Talut Jalut cewa gashi nan za a jarabce ku da ruwa. Inna Allaha ba'atha lakum Talut malika, an aiko muku sarkin ku shine Talut. Za a fita yaki, aka ce to kowa zai ji kishirwa, kuma za a ga ruwa, kuma ba a so a sha ruwan da yawa, so ake kawai kai haka da hannu ɗaya ka dan kurba, wanda ya sha da yawa to ya shiga matsala. Shi yasa duk mun sha ruwan Jaluta, wanda ya sha ruwan Jaluta ba zai iya komai ba a rayuwarsa. Da haka da suka sha da yawa suka ce mu ba za mu iya wannan aikin ba, saboda Allah ya jarabce su da wannan ruwa, cewa katti sha, ga ruwan, ga kishirwar, amma an ce katti sha. Wannan menene jarabawa? Kamar yadda anan ma ga ilimin sihiri, amma an ce kakkai sihirin, ya zama me jarabawa. Haka nan banu Isra'ila aka jarabce su da kafi su rana asabar ko wasalhum anil qaryati allati kanat hadirat albahri iz ya'duna fi sabti iz ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an wa yawma la yasbituna la ta'tihim saboda jarabawa Allah yace ka ai su rana asabar to kuma rana asabar sai kifi ya cika habbaki ka ta hango kifi suna tawasa suna tsalle sun cika suna tawasa ranar litinin ko ko talata ko laraba ko alhamis ko juma'a ko lahadi gaki sai ka nemi kifi danka danka rasa amma ranar asabar din da aka ce ka ayi kuma kifi sai ya cika suka ce to bari mu yi dabara ba dai Allah ya ce ka ayi ba to bari mu yi dabara sai suka yi dabara sai su dana tarko din in suka dana tarko din ranar juma'a in kifi ya zo sai ya faffada ran lahadi sai su zo su diba duk da wannan dabara da suka yi aka kyale su amma a haka ma suka tsallaka suka ci gaba da ketawa shine Allah ya ce kunu qiradatan tunda nace ka ai suran asabar an yi duk ku koma burrai walaqad alimtum allazina atadaw fi sabti fa qulna lahum kunu qiradatan khasiina kuma irin wannan jaraba Allah ya yi wa sahabban annabi yace ya ayyuhal ladina amanu la taqtulu as-sayda wa antum hurum ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم تبعد يكي تيوا تناله ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب اذا كوكا زو فروتا الله يا هنا ين فروتا انا cikin harami amma Allah yace zan kawo barewa ta zo haji cikin rumfaka tanaluhu aydikum in kai haka zaka iya kama da hannu in kai haka zaka iya sukanta da mashi amma na hana tunda Allah ya hana sai ya saki barewun ya saki zomaye sai ga zoma ya zo gaban ka ka taba shi ya ki gudu saboda na jaraba ne barewa ta shigo har cikin rumfaka tanaluhu aydikum warimahukum liya'lama Allahu man yakhafuhu bilghayb dan Allah ya san wa yake tsoron sa sai ya saki abun farauta ya shigo cikin masu aikin hajjin in ko da ba dan ranar bace sai wanda ya ci zomo sai ya ci gudu amma yau ga zomo a cikin rumfaka yana kada kunne kai haka kai tut ya ki gudu saboda na jaraba ne barewa ta zo ka taba ta gada ta zo ka taba ta liya'lama Allahu man yakhafuhu bilghayb inga wannan shine ibtila'i da jaraba da Allah yake bayin sa da haka wannan shine yake kama da wannan to sai Allah ta'ala yace fa yata'allamuna minhumma suna koya daga gare su ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi abinda suke rabewa tsakanin mutun da matarsa wannan dangi ne na sihiri kuma ana gane bambanci tsakanin sihiri da mu'jiza ta waɗannan hanyoyi guda tara na farko akwai abubuwa guda tara suna da bambanci amma wanda bai san su ba sai ya dauka ɗaya ne don haka a cikin sharhin sahihu muslim na al-imam an-nawawi an kawo waɗannan abubuwa guda tara da suke bambantawa da sihiri na farko akwai al-irhasat shine irin abubuwan da suke faruwa ga annabi kafin ya zama annabi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yace idan ina tafiya a cikin makka kafin a aiko ni sai in ji dutse yana ce min assalamu alayka ya muhammad waiwaya ban ga kowa ba sai na fahimci daga jikin dutsen magana take fitowa to irin wannan kafin a aiko annabi idan abubuwan mamaki suka bayyana kamar annabi isa da yayi magana a zanin goyo duk waɗannan malamai suna kiransa istilahi irhasat wato abubuwan mamaki da suke bayyana ga annabi kafin a tabbatar masa da annabta na biyu shine almu'jizat ko al-ayat mu'jizozi masu ban mamaki da Allah yake bayyanawa a hannun annabawa domin su tabbatar wa mutane cewa su fa Allah ne ya aiko su ga kuma hujja a hannunsu al-ayatu shar'iyya littafin da aka ba su gal ayatul kauniya shine mu'jizozin da aka ba su kamar yadda aka ba annabi Musa mu'jizozi guda tara aka ba annabi Muhammadu mu'jizozi da ba su da iyaka shi kansa littafin nasa mu'jiza ne aya ne mu'jizozin nan an kasa su uku akwai al-mu'jiza fil qudra akwai al-mu'jiza fil gina akwai al-mu'jiza fil ilmi akwai mu'jizar da ilimi take nunawa akwai mu'jizar da kudura iko take nunawa akwai mu'jizar da wadata take nunawa misalin waɗannan uku mu'jizar annabi sallallahu alaihi wa sallama da aka caki idan wani sahabi Abu Qatada sai idan ya gwallon tsoye waje ya taho wajen annabi sai annabi ya kama kwayar ya maida ita ciki ya shafa ta koma ta zauna wani sahabi an karya shi annabi ya aike shi zuwa Khaibar a wajen dawowa ya kare kafar tuntum yana zuwa annabi ya shafa kafar sai ta dawo kawai ta she tafi gida ba tare da an sa karan doli ko an bashi lokacin da zai warke ya dawo ba wannan mu'jiza ce a cikin kudura hakanan sahabbai sun nemi ruwa su 1400 babu ruwan sha annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka samu ruwa ya tsoma hannunsa a ciki da yayi haka sai ga ruwa yana tsattuwa ta tsakanin yan yatsunsa suka sha suka yi wanka suka tara suka yi komai kowa ya cika jakarsa da ruwa saboda wannan ruwa da ke fita yana feshi yana uffuga ta yan yatsun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga wannan mu'jiza ce firgina hakanan an yi gurasa a gidan baba Anas Ummu Sulaimin aka gayyaci sahabbai kadan annabi yake duk mu je gidan mu ci abinci suka zo ɗan gurasa kadan annabi yake ka a sauke ta daga kan murhu ina zuwa da yazo yayi addu'a sahabbai suka yi layi su wajen dubu nawa kowa sai da yake ya koshi amma ba a san raguwa ce ko karuwa ce bayan kowa yake ya koshi wannan mu'jiza ce a cikin wadata wadata ce hakanan ana bin baban Anas baban Jabir bashi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ku yanke dabinan ku zuba a kwando ina zuwa da yazo yake kowa da yake bin layi yazo a biya shi da dabino aka dinga auna musu wani buhu 100 wani buhu 200 wani buhu 30 daga cikin kwando daya aka sallamu kowa kuma ba a samu ko kwaye ya rago a cikin dabinan ba wannan mu'jiza ce akwai mu'jiza Annabi Isa ta raya mutacce ko mu'jiza bayar da labarin abinda zai zo gaba Allah ya sanar da annabi kamar yadda ya ta gaya mana alamomin tashin alkiyama ga sunan muna ta gani to duk waɗannan mu'jiza ce a cikin ilimi to wannan ita ma tana da bambanci sannan akwai karama ita kuma karama an fi samun ta ga waliyai kamar wali sayyidina Umar akwai sahabin da ko tabi'in da aka tura shi wani yaki sai ya zama a inda yake akwai hatsari sai gashi Umar ya kira shi ya ce ya sariyatul jabal al jabala ya kai sariyatu shiga bayan dutse tsakaninsu tafiya ce ta watanni amma kuma sayyidina Umar ya kira shi ya kuma bashi umarni kuma ya biyo umarnin ba tare da ya buga masa MTN ko Zen ko ittisalat ko waye ko waye ba to wannan kun ga mu'jiza karama ce daga cikin karamomi sannan akwai abin da ake kira al-ma'una Sheikh Muhammad Saleh Usaimin a cikin sharhin da yawa al-aqidatul wasiqiyya ya kawo misalin wannan al-ma'una yace an bada kissar wani mutum daga cikin bayin Allah ya taho da jakinsa ya tsufa da kaya akan jakin ga hadari ya taso kuma bai isa gari ba sai jakin ya mutu kuma shi ba zai iya daukan kayan ya isar da su garin ba sai daga hannu yace Allah na san jakin nan ajalinsa yake kashe shi amma ina neman taimako karaya shi ya kai min kaya na gida sai jaki ya tashi ya dauka ya mayar akai jakin yana zuwa kofar gida sai ya ce wa ƴaƴansa ku yi maza ku sauke kayan nan jakin nan matace ne ana sauke kayan ku sai jakin ya fadi ya mutu sai ce to kaga wannan ita ake kira ma'una Allah ya taimake ka ko mun nan zai iya tuno wani abu da Allah ya masa mai ban mamaki a rayuwarsa ko wani hatsari Allah ya tsare ka ko wani bala'i ya taho ko abinda ba zato ba tsammani ka samu duk wannan taimako ne daga Allah da yake bayansa a wasu lokuta kowa zai iya kirga waɗannan suna da yawa sannan akwai abin da ake kira istidraji wannan dujan ne da duk wanda Allah ya bashi wata dama yana saban Allah yana ƙara lafiya yana ƙara kuɗi yana ƙara girma yana ƙara ta'addanci ana ce masa addu'a ana kamar bata kama ba har sai mutane su fara tsorata cewa to wannan mutumin ko ma addu'a ba ta kama shi ashe Allah ne yake share shi wa umli lahu sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydimatin irin wannan an ga mutum yana gurin kasa yana daukaka ana la'antarsa ana masa Allah ya isa ya haye ya sha to ba sha yayi ba tara shi Allah yake masa kamun da ba mafita sannan kamar dujal shi ma istidraji za a yi masa sannan akwai astihir shine wanda muka ga matsafa suna yi iri-iri wanda za mu faɗi hanyoyin da suke tsafi din da kuma yadda za a kare kai daga irin tsafinsu sannan akwai abin da ake kira sha'awaza ita sha'awaza shine rufa'ido shine sha'awaza wanda zaka ga mutane suna yi. An ce a zamanin Sayyidina Umar wani ya taba yin wannan, sai mutum ya bude bakin jaki yace jama'a bakin meye wannan, sai a ce bakin jaki ne, sai ce to zan shiga ciki in fita ta dubura. Sai kaga ya tura kansa cikin jakin ya shige, kuma sai kaga ya fito ta duburar jakin. Ko kaga mutum yayi haka da katuwa allura sai ya zura ta a wannan hancin, sai fito da ita ta nan, ko ya sa ta a ido ya fito da ita ta kunne, ko ya sa ta ta kunne ya fito ta ido, din rufa ido ne ki fatiliyat ake kiran dabara ce, su dabaru ke nake da dabarbaru da rufa ido. Kaga Bahaushe yayi kyau da yake rufa ido idan ka aka rufe, amma yadda ake abun ba za ka gane ba, mara fa'ida ne. Kamar wani ya taɓa yin wannan, sai ya samu takarda sai ya rubuta sunan Allah da kyandir. In aka rubuta sunan Allah da kyandir a jikin farar takarda ba za a ga sunan ba. Sai aka ce takardar nan jama'a akwai sunan Allah a jiki, sai ya ce a sai barbada ƙasa. In ya barbada ƙasa gurin da sunan Allah yake din nan, ko inda gam din nan yake, ruwan gam da aka yi rubutu da shi ba za a hango shi ba saboda fari ne, amma ana barbada ƙasa sai iya shatin gurin kawai sai bayyana, sai kaga sunan Allah a ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar karama. Ko mutum ya je da kusa, in ka je jikin bishiya musamman bishiyar lalle da duk bishiyar da take da ruwa a jikinta shakaf, in ka karta sunan Allah bayan kwana biyu zaka ga yayo bulli. In yayo bulli sai a ce bishiyar nan ta bayyana da sunan Allah. Ka gwada gobe ka je bishiyar gidanku ka sa kusa ka karta sunan Allah, in ka bar shi kwana biyu za ka ga sunan Allahn ya fito dara-dara a jiki. Irin wannan aka yi a wani ƙauye, jama'a suka dinga taruwa cewa sunan Allah ya bayyana, aka dinga karɓa kuɗin jama'a, aka dinga karɓa kuɗin jama'a, sai da ƙyar 'yan hizba suka je suka sare bishiyar. Irin wannan duk su dabaru ne. Sannan akwai al'ihana, shi kuma al'ihana wulaƙanta ka Allah yake so ya yi a cikin jama'a. In ka nemi wani abu sai ya maka akasinsa. An ce Musailama al-Kazzab lokacin da ya samu labari wani yana da ciwon ido kamar Sayyidina Ali, annabi ya yi addu'a nan take ya warke, to ne zai ce masa to ni ma fa na yi imani da kai, na ji shi wancan annabin idan mutum yana da ciwon ido ya je masa addu'a yana warkewa, to shine ni kai ma tunda na yi imani da kai kai min addu'a ne ma in warke. Da Musailama ya haka ya tofa yana shafa idan sai ya makance. Sannan aka ba shi labari wata rijiya ta kafe, manzon Allah ya yi alwala, da ya yi alwala ya zuba a ciki sai ga ruwa ya bubbugo. To wasu mutane su rijiyarsu da ruwan amma ruwan baya isa sosai, sai suka ce masa shi ma don Allah ya musu haka don ta ciko. Aka kawo ruwa ya alwala ana zuba a ciki sai ta bushe karaf. To wannan shi ne ihana. Allah ya wulaƙanta ka, ka nemi abu ya yi akasinsa. To wannan shi ake kira ihana. Sannan na tara al-ikhtira'atul asariya, kirkire-kirkiren zamani, irin su waya din nan, irin space, irin gasu na abun mamaki da ake ta yi na zamani din nan, waɗanda suke da abun mamaki, amma su ba tsafi ba ne, ba ko mu'jiza ba ce, ba karama ba ce, kawai ilimi ne Allah ya ba ɗan adam na kirkire-kirkiren zamani wanda su ba a sa su a cikin aƙida. To waɗannan su ne dangogi na abubuwan da suke kama da sihiri, waɗanda ko ba sihiri ba ne, su ne ga sunan guda tara. To menene sihiri? Abin da ake kira sihiri, Malam Ibn Qudama ya ce huwa aqadun wa ruqan, shi aqadun wani ƙulle-ƙulle ne da kuma wani tofe-tofe, tuf-tuf-tuf da kuma ƙulli, a ƙulla a tofa. Wa min sharrin naffasati fil uqadi, naffasati fil uqadi, masu tofi a jikin ƙulli, da haka ƙulli ne da tofin alatsi ne. Wa kalamun, da kuma wata magana da ba ka fahimta, ka ji ana sumbatu haka za ga suna yi masu matsafa. Ya takallamu bihi aw yaktubuhu, ko a rubuta shi a yi wani irin hatimi mai kan mage, a yi wani irin hatimi mai kafar gizo-gizo, sai a rubuta wani abu a ciki. Din da ka ga hatimi irin waɗannan masu sarƙaƙƙiyar, to dama duk kaya ne na tsafi. Aw ya'malu shay'an, ko ya aikata wani abu, yu'assiru fi badalil mashur, idan an maka wannan sai ya tasiri a jikinka, aw qalbihi, ko zuciyar wanda aka wa, aw qalbihi aw aqalihi min ghairi mubasharatin lahu, ba tare da an zo gaba da gaba ba, amma an maka tsafin sai ya kama ka. Wa lahu haqiqatun, kuma tsafi yana da tabbas din sa. Fa minhuma yaqtulu, akwai tsafin da yake kashe mutum. Wa minhuma yumridu, akwai tsafin da ke sawa mutum ciwo. Wa ma ya'khudhu ar-rajula an imra'atihi, da kuma tsafin da zai hana ka kaje ma iyalanka. Ai maka tsafi ka kasa kusanta iyalanka, ana wannan tsafin. Sannan akwai tsafin da ake yi sihiru tafriq, tsafi ne ake don a raba mutum da matansa ko da ƴan uwansa ko da danginsa. Akwai sihirin mahabba, akwai sihirin da za a maka a mallake ka na shanya miji. Akwai sihirin takhayyul, akwai sihirin da za a maka sai ka dinga jin wani irin, kana shiga wani irin yanayi, kana ta zautuwa. Shine Sheikh Usaimin yake cewa sai ka ji ana maka magana kuma ba a yi, ko kaga abu yana motsi amma baya motsin, ko yana motsi kaga baya motsi, ko ka ji ana magana amma ba wanda ya ji ana magana, ko ka dinga gano wani abu ba mai ganinsa, ko ka dinga jin wani abu ba mai jinsa, ko ka dinga jin wari ba mai jin warin, ko ka ji ana maka magana ba wanda ya ji, kai kadai kake jin ana ba magana, kai kadai kake jin wari, kai kadai kake jin sauti, kai kadai kake ganin wani abu ba mai ganin wannan abin sai kai, to duk wannan alama ce ta an wa mutum sihiri. Akwai sihirin junun, sihirin da ake wa mutum dan a haukata shi. Akwai sihirin hawa kumul, sihirin da za a wa mutum ya daina magana kawai sai dai ta tafiya sun kawai ba ba. Sannan akwai sihirin da ake wa mutum sihirin hawatin, sai ka ji ana kiran ka, in ka shiga gida a kwalla ma kira, in ka fito a kira ka a waje, ka dinga jin sauti da murya ana maka magana amma baka gani mai magana. Akwai kuma sihirin mar, wanda za a sa wa mutum ciwo ai ta neman magani, ai ta neman magani a rasa. Akwai kuma sihirin ta'ilul zawaj, akwai sihirin da za a yi miki ko a yi maka sai ka rasa aure. Duk mutumin da ya zo zance wajen mace ba zai dawo ba, an mata sihiri. Akwai wacce ta ce min saurayi tana kirgawa 33 suka zo suke suna santa, amma duk wanda ya gudu baya dawowa. Ko sihiri aka yi mata, ce to mai yiwa sihiri aka yi miki, mai yiwa kuma lokacin auren ne bai yi ba, mijin na gaskiya ne bai fito ba. Ɗayan biyu, sai ki ta addu'a ko ki bawa Allah. Sannan akwai sihirin da ake yi na neman mulki, wanda kuma hanyoyin da ake bi ake kafe sihirin sun kai wajen guda 18. Akwai sihirin da za a ce sai ka taka Alƙur'ani, ka rubuta shi a tafin ƙafarka ka dinga tafiya, ko a ce ka ɗaga ƙasan takalminka a raba Ƙur'ani biyu a saka maka a ce, ko a ce ka rubuta Ƙur'ani da najasa, ko kai upside down ka rubuta Fatiha amma ta ƙasa, ka faro daga wannan zalina ka yi ƙasa mankus, ka juya ayoyin ka dinga karanto su ta baya, ko kana rubuta su ta baya, ko a ce ka rubuta Alƙur'ani da jinin al'ada, shi za a haɗa tawwadar da shi, da kuma ƙashi za a yi alƙalamin a ce aje a yi, ko a ce aje a binne a cikin matsayi, ko a ce wannan tsafin ana so a haɗa shi da jinin jarirai guda uku masu kama kaza. Shi yasa ko satin nan da ya wuce an ce wata mata ta haihu an sace jaririn, kuma wancan a Kaduna aka kwakwale ma wani yaro idanuwa guda biyu aka gudu da su. To daga jin wannan matsafi ne zai ce a nemi yaro mai kama kaza a kwakwalo idansa a kawo. A wani yanki suka yi min waya, makabartarsu yanzu yadda ake gadin makabarta haka ake gadin unguwanni da gidaje, saboda nan da nan sai ka ji mutum ya shiga ya cire kan mamaci a kabari, ko an yanki wani abu, ko an saka wani abu. Duk da ka ji wannan menene tsafi za a yi, an sace mutum tsafi, an sace yaro tsafi. Masu neman ƙananan yara za ga tsoho ɗan shekara 70-50 an ba shi tsafi, sai a ce je ya nemi ƙanƙanuwar yarinya da bata wuce shekara 5 ba. Da waɗanda ake ɗora su a kan luwaɗi a ce za su yi daraja, za su yi kwarjini, za su yi kuɗi in suna neman maza, suna nan irin wannan tilin sun koyar da irin wannan fasadin a cikin al'umma. Ga mutum da arzikinsa ko da malantarsa ko da kudinsa ko da mulkinsa ko da sarautarsa, amma yana luwaɗi yana neman ɗan uwansa namiji, wannan duk tsafi ne. Cewa tsafi za a yi a samu wani abu, ko a samu mutum da shekarunsa amma ya zo ya samu ƙaramar yarinya ya mata fyaɗe, duk waɗannan sa'a ce ta matsafa. Saboda haka mutum sai nan za mu tsaya saboda lokaci, amma za mu ci gaba a dai cikin wannan aya. A yi haƙuri mu warware abubuwa da dama a nan, saboda yanzu zamanin tsafi ya gabato. Duk lokacin da siyasa ta taho, to sai kowa yana kula da yaransa. Lokacin da matsafa suke cin kasuwa kenan, lokacin da matsafa suke samun kuɗi kenan. Wani yana so ya zarce, bai imani da Allah ba, balle ya roƙe shi, so yake gayyato matsafa. Wani kuma so yake ya hau, bai imani da Allah ba, balle ya addu'a, zai je wajen matsafa a bashi tsafi. Kuma zan muku bayanin wasu matsafa da 'yan hizba suka kama, da irin bayanin da matsafan suka yi mana, hanyoyin da suke wa mata da maza da masu mulki tsafi. Bayan sun tuba suke mana bayanin nau'ukan tsafin da suke yi, da hanyoyin da ake bi ake haɗa tsafin. Abin zai baka tsoro, zai baka takaici a ce mutumin da ya imani da Allah, da wanda aka hana shi sallar la'asar yana kasuwa amma ba taɓa ganinsa ya yi sallar la'asar ba, da la'asar ta yi sai ya ɓace, ashe wai tsafin kuɗi aka bashi, an ce in yana sallar la'asar arzikinsa zai kare, amma in baya sallar la'asar to zai zauna da kuɗinsa har ƙarshen rayuwarsa. Da wanda za a bashi tsafi a ce ya nemi 'yarsa, da wanda za a ce ya nemi mahaifiyarsa, da wanda za a ce ya je ya yi kaza, za ku ta jin abin mamaki da abin tsoro a cikin babin tsafi, wanda rashin tauhidi da sunna shi ke kawo yaɗuwar tsafi a cikin al'umma. Allah ka shiryar da mu, ka shiryar da al'ummarmu, ka tsare mu, ka tsare al'ummarmu, ka shiryar da wanda suka faɗa cikin wannan hatsari. Wanda muka faɗa daidai, Allah ya karɓa mana abin da muka yi kuskure ko tuntuɓen harshe, Allah ta'ala iyafe mana. Wanda yace malam ina noman kifi, ko akwai zakka a kaina? Ba a wa kifin shi a kan kansa zakka, amma idan an samu kuɗin da ya kai nisabi ka siyar, kaga cewa kuɗin ya kai nisabi kuma ka yi shekara kana yi, wasu malamai suna ga sai ka fita a cikin kuɗin. Amma in ba haka ba, shi kan kansa kifin ba za a ce ƙwaya nawa ya kai a fitar da ƙwaya kaza ba. Malam ko ya halatta sayar da waƙoƙi irin wanda ake turawa a waya, amma irin waƙoƙin zamanin nan nake nufi fa. Waƙoƙi waƙa iri biyu ce. Manzon Allah ya ce al-shi'ru bi manzilatil kalam fa hasanuhu hasanun wa qabihuhu qabih. Manzon Allah ya ce waƙa daidai take da magana, mummunar waƙa daidai take da mummunar magana, kyakkyawar waƙa daidai take da kyakkyawar magana. Don haka ya dangana ga irin waƙar, me a ciki, me aka faɗa, ya aka yi ta. Idan an yi waƙa yadda waƙa take a musulunci, to kaga ba matsala. In ko an yi waƙa da kiɗa da rawa, aka faɗi batsa, aka kuma zagi Allah, yanzu waƙa har da ta zagin Allah da ta zagin annabi, da ta batsa, da ta fasikanci, da ta fajirci, ba abin da ba a isarwa yanzu da waƙa. To kaga irin waɗannan waƙoƙin ne, ai kaga ba ka da sana'a, ya kamata ka nemi sana'a. Malin na buge wanda ba musulmi ba da mota na a bisa kuskure kuma ya mutu, menene hukuncin da yake kaina? Ka biya diya kuma kai azumi 60. Kaka ce ba musulmi ba ne? Ba musulmi ba ne, amma diyarsa in kirista ne miliyan 16 ake biya, in sun nemi diya haf ɗin na musulmi. In kuma ba ma guje ne, haf ɗin na kirista sai a biya miliyan 7, sannan kuma ya azumi 60. In sun yafe shi kenan sai kai azumi 60. Malam na raɗa wa ɗana suna, yanzu kuma sai na ji sunan bai kwanta min a rai ba, ko zan iya canzawa ƙwarai? Ko ma ba kai ka raɗa ba, ko kai aka raɗawa kaga sunan yana da matsala ka canza? Abu Dauda ya yi fasali a cikin Sunan Abi Dawud na waɗanda annabi ya canza wa suna, akwai mace, akwai namiji, akwai ƙabila, akwai gari ma, in ya ji sunan ba shi da kyau ko zai jawo musu matsala sai annabi ya canza. Shi yasa wata ran kai nazari kaga ka kasa ci gaba a rayuwarka, ba kuma Allah ne ya la'ance ka ba, ba iyayenka ne suka la'ance ka ba, ba kuma ƙin bin hanya mai kyau kai ba, to ka duba sunanka. Mummunan suna yakan jawo mutum matsala, ya ta faɗuwa a jarabawa, ya ta neman aure ana ka da shi, duk abin da ya shiga ya kasa samun nasara, to duba sunanka ka je ka fahimci fassararsa. in kaga mai muna ne a canza ma mallam ina da yaron shago wanda muke kasuwanci da shi amma duk abin da ya taso masa ina yi masa ko zan iya bashi zakka na farko dai ku yi yarjejeniya nawa ne haƙƙin sa a cikin dukiyar da ake tarawa ko me haƙƙin sa ba kana masa ba nawa ne haƙƙin sa in ta kai nawa yana da nawa in an kai nawa yana da nawa ya sani a rubuce saboda mafi yawa waɗanda suke daukan yara in an zo rabuwa akan saba saboda ba a yi wata yarjejeniya rubutacciya ba sannan zaka iya bashi zakka in yana da bukata tunda baya cikin waɗanda ya zama wajibi kashi da su waɗanda ba a ba zakka fa mutum uku ne kadai dangane ga wanda suka shafe ka na farko matarka kaga wajibi kashi da ita na biyu ƴaƴanka kaga wajibi kashi da su duk da malikiya sun ce ƴaƴan naka ma idan ka sallame su suna harkokin su daban kana yin naka daban ba kanana bane zaka iya ba su zakka in suna cikin masu larura sannan iyayenka su ma an ce idan sun tsufa ba su da tattali a hannunsu to sun fita daga cikin masu cin zakka zaka iya ci da su dole domin suna cikin waɗanda suke cin dukiyarka dole sannan ba zaka ba kanka zakka ba tunda kai ne mai kuɗin ba zaka cinye ka ce na ciwo kaina zakka ba zaka iya ba ƴan uwanka danginka maƙotanka duk waɗanda zaka iya ba su zakka yaranka da suke aiki ƙarƙashinka bayan ka ba su haƙƙinsu za kuma ka iya ba su zakka abinda ake gudu kakka ba su zakka ka ɗauka ka biya su haƙƙinsu na wahalar da suka yi ma da zakka wannan shine ba a yadda ba gobe za a fita garin na faɗa domin gabatar da wa'azi yadda aka saba da safe kuɗi 2000 daga Hajiya Amina a sa a asusu marayu Allah ya sa ɗanta ya ci jarabawa ya nasarar karatu to Hajiya Amina saƙonki na 2000 ya iso kuma za a saka asusun marayu kuma za a yi miki addu'a kuɗi 1000 daga wani bawan Allah ya ce ya sa gidansa a kasuwa Allah ya sa ya siyar da daraja to 1000 ka ta iso an saka asusun marayu kuma ana ma addu'a Allah ya sa ka sai da gidanka da daraja 500 daga wani dan uwa ya ce a yi wa musulmin Afirka ta tsakiya addu'a Allah ya sanya musu mafita to mu ma muna musu addu'a ƴan uwanmu ƴan Afirka ta kudu ƴan bangi suna cikin matsala wancan lokacin sun sauka a inda muke a Hizba mu muka tantance su aka kawo musu abinci da sutura da masauki suna ba mu labarin wahalhalun da suka sha da yadda aka dinga neman su ana farautar su ana daddatsa su ana sassara su duk irin mutanen mu ne suka je can ka san su matsalar mutanen mu in suka je wata ƙasa suka ji daɗi ba sa tuna gida in ka ga sun dawo gida koro su akai ko wahala ce ta koro su kuma sun samu kuɗi suna da diamond suna haƙar diamond sun yi arziki da diamond maimakon su raba iyalan su kawo su nan su zo su sai gidaje su sai filaye su sai kangwaye su raba ƙafa wasu ƴan uwan na nan wasu na can wani ya ce tun shekara wajen 70 iyayensa suka tafi yanzu ya dawo ma an rasa inda suke irin wannan matsala ce ya kamata a dinga tuna gida muna roƙon Allah iyaye musu kuɗi 200 daga wani ɗan uwa yana son ya yi aure Allah ya bashi Allah ya zaɓa masa ta gari ga wata ma tana addu'a ta ce Allah ya bata na gari kai ma kana cewa na gari ka zo ka ga alƙali in kai na gari ne ita ta gari ne shikenan ka ga an yi sa'a ba ma sai ka kashe 200 ka ba kuɗi 200 daga wani bawan Allah a yi wa mahaifinsu addu'a Allah ya fitar da shi daga karayar tattalin arziki da ya shiga to muna roƙon Allah ya fitar da mahaifinka daga karayar tattalin arziki tawagar Dr. Jamil Isiyaku gwamna ƙarƙashin jagorancin woman leader sun kai ziyara gidan marayu tare da abubuwa kamar haka shinkafa leda 5 ƙanana hafi awa lemo guda 5 indomie katon 5 man girki galan 4 biskit katon 4 atamfa guda 6 yadi 60 to Allah ya saka musu da alkhairi Allah kuma ya biya bukata ta alheri atamfa guda 3 daga Hajiya Rakiya Alhaji Salame menene ne menangi to Alhaji Salame menangi iyalansa ne suka kawo atamfa guda 3 Allah ya ji kan mahaifinta, to Allah ya ji kanta, Allah ya mata rahama. Biju katon biyu, biskit ta light katon daya, iced tea lemo katon daya, kayan sawa da dama daga malama Halima da malama Khazima, ko Khazima ce ku Khazima, to Allah ya biya musu bukatunsu na alheri, kuma Allah ya amsa abinda waɗannan malamai suka yi, Allah ya amsa musu mata. To kuma za kun ji malamai mata suna ta barko kuɗi da kaya suna kaiwa gidan marayu, kuma ku koyi da su. Akwai rana da muka ware, ran Talata ne ko Laraba? Talata ita ce ranar marayu, don haka mun shirya a ranar za mu gabatar da launching a nan bayan mun yi tafsiri, wanda za a tara kuɗi domin a ci gaba da aiki. Kun san muka bar nan gurin, wasu ba sa ba da taimako sai wata shekarar. Shi ko marayan nan tsawon shekara ake rike shi, to shi yasa ake neman taimako a ɗan tara abinda zai isa a ɗan ja 'yan watanni kafin a san yadda za a yi. Don haka mun gaggayyato mutane daban-daban, ban san ko an kai aika wa gwamna da sarki da sauran duk waɗanda ya kamata aika musu. Muna fata za su ba da gudunmawa gwaggwaɓa wacce za a yi amfani da ita domin a riƙe wannan gidan marayu ba tare da sun jigata ba. Muna fatan Allah ya ba su ikon taimakawa, kuma kowa ya je ya ɗauko abin da zai iya, tun daga kan naira 5 zuwa sama, abin duk da za ka iya ka yi, a ce dai da kai a ciki, komai ƙanƙanta abin da za ka bayar kakkare na shi, domin Allah ta'ala yakan karɓi abu ɗan ƙanƙani in an yi shi da ikhlasi, kuma ya sa albarka a ciki. Haka kowa ya ƙoƙari ya ga ya ba da wani abu domin shi ma ya shiga. Allah kuma ya karɓa mana. Kuma kun ga muna fuskantar kwanakin nan masu albarka guda 10, wanda a cikinsu akwai daren Lailatul Qadri. Muna fata Allah ya ba mu dacewa. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.